Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a masu saurare barka da warhaka shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar Voice Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niyya a can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio sannan za iya jin matanin zuwa voahausa.com ko kuma sashenhausa.com masu gabatarwa
Zara Aminu Fage
tare da ni Amina Bahari Auna
masu sauraron mu kamar da yadda ku sani a duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi fasaha siyasa da shugabanci na gari inda a yau ma 19 ga watan Yuli na shekarar 2023 zamu yi magana ne akan illar shaye-shayen miyagun kwayoyi da kallon fina-finan batsa ga matasa da ma al'umma baki daya
jama'a muna tafa da karin bayani
a cikin shirin namu ne wakilin sashen Hausa ya samu tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan wannan batu sannan kuma zamu ziyarci filin mu na kwalama
sai ku kasance da mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe
sauraro a wani mataki na dakile dabi'ar shaye-shaye da kallace-kallacen hotuna da na fina-finan batsa a kafofin sadarwa na internet na zamani tsakanin yara da matasa wasu kamfanoni da cibiyoyi masu zaman kansu a jihar Kano sun shirya taron lacca domin faɗakarwa da wayar da kan yara da 'yan mata a game da hanyoyin kiyaye shiga cikin waɗannan munanan dabi'u taron an shirya shi hususan domin yara ɗalibai da ke ƙanana da manyan makarantun sakandare da aka zabo daga kananan hukumomi 44 a fadin jihar Kano. Wakilin mu Muhammad Ibrahim Kwari ya halarci taron a makon da ya gabata. Ya tattauna da Fatima Dantata wacce take cikin masu shirya taron. Sai injiniya Muhammad Yahaya Gorki cikin waɗanda suka bada jawabi da kuma Dr. Muhammad Awal Haruna daga Jami'ar Bayero.
Sunana Fatima Sadina Dantata. A matsayin na psychologist to abin da nake nema in cimma buri da wannan taro shine ya zamana kafin a kai ga maganar matsaloli na namba da kullun yake sama na maganar fadi din nan da shaye-shaye ya zamana cewar kafin akai wajen an maganta abin to shi yasa da haka wannan abin da nake cimma buri akai shine awareness sanatarwa wayar da mutane akan wannan matsaloli da yadda yara za su kare kansu saboda yawanci victims din yara kanana ne kuma wannan saboda ba ma su san menene ba so batun in sun fara ganin alama ba san me zai tawo musu ba me yake tawo musu ba to shine na a wayar da su su gane cewa idan ga wani abin da ga abin da wani yake nufi da ni ko ga abin da wasu yake nufi da ni easily za su gane ka gane da kuma hanyoyi kai da su tsare kansu daga wannan abu
misali naga yara daga kuma makarantu daban-daban ciki har da na gwamnati wacce kika kuka bi wajen zabo yaran kuma me kuka yi la'akari da shi wajen zabo yaran da za su zo su ji wannan ganawa ko wannan lecture
eh to buri na shine nan yara 1000 muke da to amma Kano ai ta wuce tsanin dan adam to abinda muka ji shine wato muke wannan abin ya serving kamar as a step down program yanzu yara akalla daga makarantu yara 10 muka tambaya daga makarantun gwamnati muna da makarantun gwamnati wajen 20 anan mutane 10 kuma mun sai muka watsa su daga different local government muka dan debo makarantun gwamnati and then sai private schools sun su ma haka
akwai wakilci kenan daga kowace local bar kuma
yes akwai wakilci kowace dalibai nan da wakilin su suka zo kuma sannan wajen karbar daliban gwamnatin ma sai da muka bata sama eh to abin da yake faruwa shine su goma nan su muke kokarin cewa in Allah ya bude kansu sun gane abin da ake nufi in sun koma makaranta za su ba za su waye da sauran yan uwan su dan akwai yara da suka zo mana daga kauyuka ka gani su ma akwai yara daga kauyuka kamar su kura su bai ji haka to su ma haka dai su din ma haka su ma muke fata cewa yaran da suka zo din su ma za su koma insha Allah kuma za su waye da sauran yan uwan su ba kowani yaro biyar ina ga malami ɗaya ne ko can ko sama kwanta ka ga malamai biyu ne suka zo tare da
da yara haka gaba ɗaya wannan team din su ne za su koma su yi ilimi
su kai sakon da suka dauka daga nan
sunana Muhammad Yahaya Gorki ni dan Gombe ne da Dukku local government alhamdulillah ina zama a Abuja ina aiki da company a Abuja
ta kai ci a dunkule me sakon wannan lecture taka
na'am wato sakon lecture na dai ina magana akan mutane su san dangers inda yake cikin kallon batsa hadarin da yake kallon batsa fina-finan batsa saboda akwai mutane da yawa suna kallo amma sun rasa yadda za su yi su bar kallon saboda wato akwai abun da yake faruwa a cikin kwakwalwar mutum ne akwai wasu neurotransmitter da su suke releasing abubuwa kamar su dopamine so da zaran mutum ya tsaya yana kallon wannan batsan gaba ɗaya za ta bata masa kwakwalwarsa ne ba zai iya tunani da kyau ba aiki ma da wasu abubuwa duk ba zai iya ba so shine wannan lecture gaskiya muka yi akan ta saboda yana da kyau a fadakar da mutane kowa yana da waya yanzu kowa yana rike da wayoyi so ba wai lallai a kallon batsan kawai ba da masu kallon mata a social media da abubuwa gabaki daya
kaman an lura wannan yanayi yana ƙara yawaita ne a tsakanin al'umma musamman matasa kenan
yana lallai sosai don kaga idan mutum yana shaye-shaye zaka gani a fiskansa amma wannan babu ba za ka ganta a fiskan mutum ba za ka san ko yana yi ba ko baya yi wani ma mahaifi ne wani ma a wajen aiki ne wani ma a'a shi musamman ne zai zo shi makaranta saboda ya taba ta yara akwai wanda suke da wannan abubuwa saboda su samu kuɗi dan wasu ana biyan su kuɗi irin wannan
misali ita yayane tunda kafofin nan na sada zumunci da ake kira social media yawanci da su ake amfani misali akwai hanyoyi tunda yanzu gashi sun zama wani bangare na rayuwar bil'adama a wannan zamani ta yayane misali mutum zai wato rage ko ya hana kansa ko kuma ya hana waɗanda suke ko kubutar da waɗanda suke karkashinsa
to yadda dai mutum zai dai ya san ya social media activities din sai yake abubuwan da yake akan social media saboda ita social media tana da wani abu da ake kira logarithm so duk site din da ka bude ka shiga wannan sukan yi capturing wasu abubuwa so ko kana kan social media dinka ne kana kallon wa'azi daga bidiyon wa'azi ya bace zaga wannan bidiyon ko na batsa ya shigo so mutane da yawa ya kamata su san abun nan yana nan a cikin al'umma kuma mutane ne irin mu su suke yi mutane ne irin mu suke abubuwan nan so insha Allah
yara fa tunda misali yanzu kaga kaman yara su ne za a iya cewa su ake su ne target misali a wannan taro misali waɗannan hanyoyin iyaye kamata su bi da sauran masu kula da yara
ka san matsalar iyaye yanzu kowa ana daga ka samu wani dan kuɗi a kana sai ka ba ma yaronka waya to shine matsalan ko ka basa tablet saboda yaro a kar ya daina kuka ko kuma a ka basa waya saboda ya ta communicate to a cikin wannan wayan a zai shiga YouTube zai shiga wasu tashoshi to yana wannan din ne su kuma suna shigo da ads su dama abun da suke kenan suna targeting yara so sai suna shigo da ads cikin wannan abun wato ads shi kuma talle ne so suna yin tallen a cikin duk wani platform din da kake akai so sai dai wanda Allah ya kare ne alhamdulillah so iyaye ya kamata gaskiya su yi ta duba waɗannan devices din yaran su
a lokaci guda kuma wasu akwai bukatar ana cewa yaran tunda yanzu ana maganar ICT ne ana so yaran nan su tashi da ilimin fasahar sadarwa misali dan haka wasu suke advocating su cewa ya kamata yaro a dinga ba su irin wannan devices dan kuma wannan hadari yaya me abin yi a wannan yanayi
wannan abu mai sauki ne idan zaka ba ma yaronka device ba lallai kai ka bashi waya ba ka saka computer a palonka ya zanna duk research inda zai yi yana kana kallonsa kana kallon computer duk abun da zai yi yana nan a idonka yake yi sannan akwai kuma wanda ake sakawa idan kuna da wifi a gida akwai wanda ake saka shi ana kiran shi bark.com shi kuma abun da zai da zaran yaronka ya shiga tashan batsa ko wani abu immediately zai alertin dinka zaka gani zai screenshot ya tura maka ga inda yaron ka fa yake shiga so iyaye su zama alert amma idan za a bayar parenting style ne dole iyaye su zanna akan ƴaƴansu su ce musu to gashi za ka yi assignment kai assignment din yanzu kana gamawa ka bani wayan a kuma a zanna akan sa yayi wannan don attention span wanda ake kira wanda mutum zai zanna ya focus bai wuce minti 30 bane kadai yake kaiwa to na yaro kuma baya ma kai minti guda 5 so kaga a wannan daga ya haka ko yaga kai ba abun da yake zai kara shiga wani waje saboda ya samu inda zai ji ya kalli abubuwan wasan sa da sauransu
na kare akwai bukatar iyaye takatsan
sosai iyaye su yi takatsan sannan iyaye idan yaro suka ga yana cikin wannan halin ba wai su tsane shi ko su guje shi ko kuma a yi ta masa fada a psychological abu ne dole iyaye su zanna da shi
na wadama ina son tambaye ka kenan akan idan aka samu kuskure yaro ya samu kansa kafin a ankara kafin a lura ya riga ya samu kansa wannan yanayi wanda mataki ya kamata su dauka
kasan abun a boye yake to yaro yana tsoro ya gaya ma iyayensa yana tsoro sosai da yawa suna tsoro sai su ce da kansu za su dena to amma sai lokaci ya ja su gafa kai suna ta dawa to lokacin ne abun sai za su san fa kai don wani ba zai san ma yana so ya bari ba sai lokacin da ya tashi yana so ya bar abun shine ba zai san cewa fa ya riga ya shiga abun ya zama addicted sosai ba zai iya fita ba to ina iyaye dai ta wannan ya kamata kansu zannar da shi su masa bayani sai sa muke fadakar da mutane su gane abun sannan su san yadda za su yi ma yaransu
Dr. Muhammad Awal Haruna to da alama wannan taron da aka yi an dora shi akan alƙibla da kuma turba zan ce akan wato sadar da sako mai kyau domin na farko dai kamar yadda ka sani taro irin wannan wanda aka gabatar da makala yana bada dama waɗanda suke saurare ko kuma waɗanda aka shirya makala don saboda su ga suga mai isar da sakon a zahiri suna kallon shi wannan yana da wani tasiri na daban don ka kalle shi ta fuskar sauran hanyoyin isar da sako ɗaya kenan na biyu a tsari irin wannan na isar da sako a zahiri ga wanda kake son ya samu sakon akwai damar ba da sako ga wanda aka kai wa sakon wato abin da ake cewa feedback kan wani irin sako ne ya zo wasu irin fahimta aka yi masa menene abubuwan da suka shige duhu a cikin wannan sakon kuma ta yaya shi mai aika sako zai tabbatar ainihin niyyarsa da sakon da yake son ya aika ya ci burinsa shi kuma mai fahimta shi ma niyyarsa ta fahimta ko fahimta da ake so ya fuskanta ko ya gane da ita ya gane wannan so kaga akwai wannan damar sannan kuma wato da uku shine irin wannan hanyar ta kan bada dama idan akwai wasu abubuwa da suka shige duhu ko kuma yanda za a samu warware su a cikin makalar da bayanai da zai gudana a wurin akan samu wato wannan damar wato abinda ake cewa benefit of experience domin shi ma wannan wani abu ne wanda wani abun idan wani ya maka bayani ta wani misali kamar yadda wasu wanda suka gabatar da makala suka bada misalai iri-iri abun ya fi tsayawa a cikin zukatan mutane da kuma kayukansu abu ne wanda ko da ka bar nan za ka tafi da wata fahimta domin da mun baya yiwuwa a ce a taro irin wannan duk abin da sakon da aka gudanar ko aka gabatar komai an karɓe shi kuma an fahimce shi
ɗan ƙasa wannan sai da ilimi maji ai ne kai wannan sai da ilimi marami ne kai wannan sai da ilimi aikin hannu za a koya wannan sai da ilimi yi kake so wannan sai da ilimi ilimi hakke ne
Allah kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Ga Mahmud ya sake dawowa a tattaunawarsa da Hafsat Rabiu Haruna, ma'aikaciyar kiwon lafiya da kuma malamai da ɗaliban da ya tuntuɓa.
Sunana Hafsat Rabiu Haruna.
Yawwa.
Ni na shigo cikin bangara masu hada taro, su tsare-tsare da shirye taro. A tanan nazo dalilin da nazo saboda na fara nima tawa gidan iyar ta kula da masu bukata ta musamman. Yara wanda wannan cutar da ake ce mata galahanga, cutar kokolwa take sama, shine dalilin da yasa na shigo wannan taron. Watanni da baya da suka shude tun kafin farkon shekarar nan, kawo yanzu ana ta shirye-shirye ya za a yi, wa za a kawo, su waye za su yi magana, ya za mu kawo yaran.
Kin kina da gidauniya? A gidauniya taki me kike yi?
Gidauniya ta masu bukata ta musamman ce, wato special needs. Yara masu bukata ta musamman wanda cutar kwakwalwa ta taba. Kan ma kawo da cerebral palsy. Yan cerebral palsy da su nake yi. Mata masu ciki da wanda suka haife. Masu ciki su ne wanda suke samun wannan cutar. Cutar tana farawa ne idan kamar in kana da ciki ba a kula da cikin da kyau ba, ko an samu akasi sai kuma bayan haihuwa. Ita wannan nau'ikan guda biyu ce. Akwai congenital cerebral palsy wanda ake samu a ciki kenan. Akwai acquired cerebral palsy. Acquired shi ne wanda sai bayan an haife yaro shi kuma ake samu. To idan an samu ita cuta ce ta kwakwalwa, ka san an ce kwakwalwa. Da kwakwalwa ta tabi matsala ta zo. To shine sai ya taba yaran, wasu ba sa iya ciyar da kansu, ba sa iya yi wa kansu komai sai an yi musu. To shine nake son in ga yanda za a samu raguwa yawaitar wannan cutar. Da yanda zan kawo iyayen sauki da su ma masu cikin taya za su kiyaye da abubuwan da ya kamata duk su yi. Shine
kuma wannan cutar kenan ana iya kare afuwar ko kamuwa da ita?
Insha Allah, shi ake cewa preventive measures. Shine hanyoyin karewa. To su nake fadakarwa, nake koya masu cikin duk mataki da abubuwan da ya kamata su.
Sai lalle masu ciki ne ko kuwa mata ma gaba daya akan cusa musu wannan ilimi?
Eh to, mata ma suna da bukatar ilimi, amma dai ita cutar da ke tana ita gaskiya ta yanda ake samun ta daga ciki ne. In an haife din ne da kadan ne dai mafi karanci ne wanda ake samu in an haife wannan afaya din da nace ma, shine kamar in yaro yayi zazzabi ko ya fado ko ya buge. To shine sai ya taba mishi kwakwalwa, to in kwakwalwa ta taba shi.
Yanzu ya kuka yi, ya mizanin nisan da kuka yi a aikin ku na fadakar da mata din, kuma kun fara ganin watakila sakamako? Misali kuna bibiya kamar monitoring abinda kuke yi, kuna evaluating me kuke yi, sannan wani sakamako kuke samu?
Eh to, alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Gaskiya a matsayin da ake ciki yanzu muna bibiya, muna ji, kuma alhamdulillah muna gani, saboda da yanda ba sa zuwa, tunda na gaya maka primary health care center sun guda uku ne wanda na fiye ba mahimmanci wanda suke kusa na je. Unguwa uku, Kundila da Tarauni. So kuma suna zuwa, dama antenatal ne muka fi mai da mahimmanci su zo da wani magani da ake ba su folic acid. To yanzu suna sha kuma suna zuwa. To kuma suna cewa alhamdulillah, kuma dai a haifan ma ana samun, yanzu ana haifan lafiyayyu, abin za a ce yana dan ana samun abin da ake so.
Sunana Aslaniya Adam, na ga makaranta Andal Science Academy. Ina fahimci abubuwa daga yawa a cikin wannan taron. Na fahimci yadda ake ta zarafin mata, yadda ake shaye-shaye, yadda matasan mu suke yawan engaging a cikin shaye-shaye miyagun ƙwayoyi da ake yi. Na fahimci yadda zan kare kaina daga cikin shi, ta yadda idan wani da kusa da ni ya fara zan ba shi shawara a gida.
Anci, idan kun zo tun da kaman wakilci ne, za ku kora 'yan makarantar ku da in kun koma makaranta, ya kika tsara koyawa
abokan ajinki ko abokan makarantar ki abin da kike koya?
Eh, kamar na tsara lokacin da idan ana break ko lokacin da ba abin da zamu yi aji, zan zauna da su abokan ne muna kowace irin da su, zan zama irin fuya ka zan fada musu komai da abin da ya faru a ciki. Na san kuma za su fahimce ni ko da irin da wasa ko da gaske, duk za su gane da abin da yake nufi, kuma zan koyar da su ta hanyar da za su gane.
Mahmud Salman, na fahimci cewa hadarin da ke ciki akwai hukunce-hukunce da shari'a musulunci ta ce ɗan wanda bai aure bane ba za a mashi hulala ɗari ɗan kai zina kenan, ɗan kuma ka yi aure za a kashe ɗan kai zina.
Zancen drugs abuse maganar abubuwan shaye-shaye
shine ka je kana shaye-shaye kana yin abubuwan da baka ma sani ba, sai kuma daga baya ka zo kana nadama, kuma hukuncin shi shi ma bai da daɗi, saboda duk zaka je kuma yi wani abin da baka sani ba, amma ka iya kaje kai zina, kuma da karshe zaka tsaya ya zuwa ma bulala ɗari da kuma ma a kashe ka, kuma yana ɓata ƙwaƙwalwa da kuma zuciyar mutum da kuma hankali.
Wai an ce dama kun je za ku koya wa ƴan uwanku ɗalibai, ko to kai yanzu ka koma makarantar ku da za ka koya musu?
Zan faɗi musu yanga aka faɗi mana, faɗi musu yanga ake yi, faɗi musu da hukuncin dai da ake yi ma mutum ɗan yayi, misali faɗi musu in suna yi su daina, saboda inda za ka kare ba mu daɗi ba ne ba gaskiya.
Sunana Abubakar Tijani Abdullahi.
Ya kuka tsara wato isar da wannan saƙon da kuka samu a wannan taro da zuwa yaran da ba ku zo da su?
Gaskiya ne. Dama mun kamar yadda ya kasance kamar al'ada ta makaranta ko excursion aka je haka, an aka dawo ana zaɓa ɗaya daga ciki wanda suka yi su zo assembly su present wani abu, sannan daga baya kuma za a haɗa comprehensive report a zo a paste a notice board classes kowa ya gani. So insha Allah kamar yadda aka saba yanzu muka ma makaranta in Allah ya yarda za a fito da su daga cikin yaran nan da wasu daga cikin su gaba ɗayan su ma za su comprehensive report haka, kuma za su fito gurin assembly su bayyana wa ɗalibai abin da suka koya, saboda sakon su ma ya je gurin su da ragowar ƴan uwa da suke gida.
Wai dama a tsarin koyarwa ko akwai abubuwa ya maka masu nasaba da irin waɗannan abubuwan da kuke faɗakar da ɗaliban ku?
Eh, to ka san kamar yadda yanzu a cikin subject akwai civic education, kamar akwai yadda ake wayarwa da yara hankalinsu akan abubuwan da yake faruwa, to wanda akwai kuma sannan semina da ake dan haɗa wannan makarantu. Alhamdulillah kuma ni ma da ke malami ne a makarantar, akwai lokacin da muka yi da semina haka da aka haɗa mana a makaranta akan child protection, irin kariya da za a ba wa yara da kuma irin wani abin ya faru gare su. Kuma akwai office da aka ware na guidance and counseling na ɗalibai, wanda kowane ɗalibi ko ɗaliba ta samu matsala a can je ta kai wannan korafin nata ko ya kai wannan korafin nasa, wanda insha Allah za a samu solution a kai.
Karkare shirin namu, bari mu leƙa filin kwalamar mu a birnin Kumasi.
English a shirin mu na kwalama daga cikin shirin yau da gobe, muna tare da shahararren ɗan jarida Hajiya Hafsa Kadri English, da zamu tattauna kuma akan abincin Ghana. Kamar yadda kuka sani, abincin yau mun dauko wani abinci shi ma da ake yin shi da wake, wanda a nan Ghana dai wasu na kiran shi gobe, wasu kira shi ejene gari, wasu su kira shi yo, duka dai zamu saurari yanda ake yin. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
To yau wannan abincin a Ghana ɗalibai a makarantu tun na jami'a har na secondary sai su ce duk abin da ke faban su lokacin da suke karatu shine abincin nan gobe, wato wake ne da ake sarrafawa. To wannan abincin ya ake yin sa?
Wato wannan abinci ana ce masa yoko gari. yo kagari yo watun wake kenan cikin yaren ankarawa gari kuma watun garin kwaki kuma wannan abincin mutanen da ake ce musu aibe wasu na ce musu ewe su suke da wannan abincin to shi kuma wannan yoke garin wake da ki samu waken ki idan kin samu waken ki kamar yadda muka fadi wancan mako zaki zauna ne ki ciccire waken saboda dattin da ke ciki ki gyaggyara waken ki cire wake mai kyau ki tsintsinta sannan ki tsince dattin da ke ciki to idan kin kare shi ki wanke waken ki dora a wuta kamar misalin kofi daya ne sai ki dora a wuta amma in kina so kin sa kanwa idan baki so kuma baki sa kanwa iya dai kin bar shi a wuta ya dahu sosai yayi taushi shi sosai
taushi har kamar zai narke
kwarai saboda kin san wake in bai dahu da kyau ba yana sa ciki na kumburewa shi sa shi ki bari ya taushi wasu suna sa kanwa ciki ne saboda kada ka samu wata kila kumburan ciki da wani abu haka to idan yayi taushi haka shi kuma wannan waken ana iya cin sa da abu daban-daban shikin iya ki samu manjan ki aza a wuta ki soya da albasa wasu kuma danyen manjan ne ba soyawa amma akwai plantain da ake ci da shi watan Hausawa mu na ce masa ayaba wanda zaka iya ka soya to zaki samu jan ayabanki shi kuma idan kin tsaye ki dan wanke jiki saboda yau da kullun inda ya shiga yabina in kin kawo sannan ki zo ki cire bawon idan kin cire bawon pattern da kike son kin yanka shi design da kike son kin yanyanka kawai sai kin yanka idan kin dora man ki wani zo suna nan suna iya sa gishiri gaba daya jikin plantain wasu kuma ba su sa gishiri man ki yayi zafi sai ki soya wasu na iya soya shi da manja wasu kuma na soya shi da manjeda to idan waken nan ya dahu zaki ci in kin dibo waken sai ki zuba masa manja amma akwai wani manja kuma da ake ce masa zome zome nan da kiga shi karkashin shi baki ne suna soya kai shin shi daban ne to sai a diba
wasu da kasa
wasu suna cewa suna son shishi don yana da dadi yana da dadi yana da dandano mai dadi sai su zuba cikin yo idan sun zuba shi a kawo shi plantain nan a zuba a ci wasu kuma gari shi a barba dan gari domin idan ka ci a dan rike maka ciki wani lokaci to kin ga yo din nan ma za kai ka ci shi da abu daban-daban in ba zuba ma garin ba kin ga kaman kwanaki da nace da kunu shi yo din nan zaki iya kin sai da kuninki ki sai yonki da manjanki ki hada ki ci kaman miya kenan wasu ma suna bar a zuba musu wannan tankon kan yo a ci da kunu ko shinkafa ne ma kike so kin ya ci ci da shi ko banku ne wani abincin gane daban kin ya ci da shi yasa yau ma ana iya ci abinci daban da shi ma lafiya ne protein ne kamar nama yake kin gane aikin da nama zai baki haka shi ma waken zai baki sannan shi wa'ancan su shinkafin abincin gina jiki ne carbohydrate ne kin gane yasa kin yi balance diet ki kin samu kin ci yo
wasu kuma yon shi waken ana yin shi kamar miya
haka nan ne shi waken nan kuma bancincin dafa shi kina iya ki kamar stewinki kin yanka dan manjanki ki dora a wuta kin yanyanka albasanki kin zuba a ciki kin yanyanka tumatirinki kin zuba a ciki kin markada dan atarugunki kin zuba a ciki idan ya so masoyuwa wani sa'in wasu ma na dan yanyanka kifi su zuba a ciki shi waken da kika dafa shi ki zuba a ciki shi ki hada to kin ga ya zama kamar wani stew kuma ko wani dage-dage da za ka yi cin kowane abinci kuma da shi
wake daya
na aka sarrafa shi daban-daban da zaki iya cin abinci da shi in san wannan waken ma akwai kabilunmu wato iyayenmu Yarbawa suna yin miya da shi amma shi suna dafawa ne har ya narke kwata-kwata wasu kuma suna markadawa ne shin ga in an nika a dora wuta a yi miya da shi siwu da shi suna ce masa gagiri shi ma ana ci da abinci
nagode kwarai Hajiya Hafsa Kade English kenan muka tattauna da ita akan shirin nan na Kwalama ni ne daga Matar Hawa Abdul Karim yau Faniya
masu saurare a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma abokiyar aiki na da ta tana gabatarwa Zahra Aminu Fage sai kuma Julie Lagos Gresham da ta daidaita mana sauti kuma ta hada mana shirin baki ɗayan sa ni ce taku Aminu Buhari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ke sallama da ku a kasance lafiya.